This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Laraba 14 ga watan Oktoba. To, kafin ku ji abubuwan da ke tafa da mu, ga kanun labaran.
Lauyan da ke tsayawa iyalan marigayi tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Thomas Sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987. Jami'an tsaron Amurka na Rasha yanzu haka suna gudanar da tattaunawa yau din nan a hoton bidiyo. Wata mata mai aikin ingozomanci da ke ƙasar Burtaniya wadda aka taɓa yi wa maganin cutar Ebola yanzu haka tana kwance rai kwakwai mutu kwakwai.
To, kanun labarin kenan. Yau fa take ɗaya ga watan Muharram a kalendar Islama.
Wata na Muharram yana cikin watannin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata akan cewa watanni ne wanda suke tsarkaka.
A Najeriya ana ci gaba da takaddama kan wasu mata da aka gabatar da sunayen su dan zama ministoci.
Yanda muka tabbatar ita ce jihar Gombe ne, muna so mu ga a duniya muna goyon bayan ta 100%.
A jihar Kaduna kuwa PDP da APC ne ke ci gaba da sa'insa.
Ya ba talakawa sati uku ya rusa su, ya shigo Kaduna manyan mutane da ya kamata ya rusa tuntuni ya kasa, kuma mun san ma ba zai iya ba.
Mutum ne fa yana fa mulki sai inda yayi da dukiyar jama'a na shekaru kusan 16. Mutane suka raba su da wannan zalunci wanda suke wa al'umma.
Sannan za a ji irin kokarin da ake yi na maido da zaman lafiya a jihar Plateau. Sannan kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim Ayawa na tafa da shirin himma ba ta garago. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Lauyan da ke tsayawa iyalan marigayi tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Thomas Sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987. Lauyan ya ce an harbi Thomas Sankara a kai zuwa kafafu ne har sau 10, abinda ya dalilin mutuwarsa kenan 6, wasu mutane 10 da aka kashe su tare. Tun daɗewa ne dai iyalan tsohon shugaban ƙasar suke bayyana rashin gamsuwarsu da yadda aka kashe shi. Amma sautari suka yi kokarin ganin an gudanar da bincike akan wannan batu, sai shugaba Kamfore ya tabbatar hakan bai cimma nasara ba. To, sai dai tunkura shugaba Kamfore da kan karagar mulki na da 'yan ƙasar suka yi kwanan nan, sai gwamnatin riƙon ƙwarya ta ba damar gudanar da wannan binciken. Sai dai shi dai Sankara ya karɓi mulki ne a shekarar 1983 a wani juyin mulki, wannan nan ya shiga taimakawa talakawa. Haka kuma ya canza sunan ƙasar daga Upper Volta zuwa Burkina Faso, sai kuma ya mayar da masana'antu hannun 'yan kasuwa, kana ya sake tsarin rabon filaye tare da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya. Blaise Kamfore dai ya kifar da Thomas Sankara ne a shekarar 1987.
Jami'an tsaron Amurka da na Rasha suna gudanar da tattaunawa a yau ɗin nan wato ta kafar bidiyo, kuma suna magana ne akan hanyoyin kare tawagarsu da ke aiki a Siriya. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Talata cewa ana samun ci gaba mai ma'ana a wannan tattaunawar, kuma yana fatan za a cimma matsaya daga ƙarshe. Ya ce ɗaya daga cikin abinda za su cimma yarjejeniya a kai ko shi ne yadda za a kauce wa hatsari tsakanin jiragen yaƙi na ƙasashen biyu. Ash ya ce duk da yake muna da manufofi mabambanta game da Siriya, wajibi ne mu tabbatar cewa mayaƙanmu da ke aiki ta sama sun samu kariya da ya tadace. Kata dai yana magana ne sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi a Boston a jiya Talata. Ya ce wajibi ne Rasha ta yi aiki da ƙwarewa a lokacin da take sararin samaniyar Siriya, aƙalla ta bi sharuɗan da aka gindaya. Shi ma a waje ɗaya, sakataren tsaron Rasha ya ce ya tsara shawarwarin da zai aike wa Amurka domin ta duba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Wata mata mai aikin ingozomanci dake kasar Burtaniya wadda aka taba yiwa maganin cutar Ebola yanzu haka tana nan kwance rai ga hannun Allah domin kwayar cutar ta sake dawowa. Jami'an asibitin suka ce suna bukin cikin shaidawa jama'a cewa lamarin Pauline Kafirki ya saki tabarbarewa domin ko yanzu haka tana nan rai ga Allah. Asibitin Royal Free ne dake London ya bada wannan sanarwar. Kafirki dai an canza mata wuri ne daga asibitin Glasgow zuwa Scotland a yau din nan. Yin hakan ko ya biyo bayan wani yanayi ne da ta shiga sakamakon wannan cutar ta Ebola. Tun a cikin watan Disamba ne dai aka tabbatar tana dauke da wannan cutar bayan da ta dawo daga kasar Liberia inda ta yi aikin jin kai a wani asibitin ceton yara masu dauke da wannan cutar ta Ebola. Wannan baiwar Allah dai sai da ta share sama da wata daya a killace a wani asibiti dake nan birnin London inda ta kwashe wata daya ana mata magani kafin likita ya tabbatar cewa ta samu saukin wannan cutar.
Bom ya fashe yau Laraba a ofishin wani dan siyasa a tsakiyar birnin Pakistan da majalisa kuma ya kashe akalla mutane 7 kana yayyu mutane da dama rauni. Wannan bom din dai ya fashe ne a garin Tunsa dake yankin gundumar Punjab a ofishin da Amjad Khosa dan jam'iyyar Pakistan Muslim League wadda ita ce ke mulkin kasar ke amfani da shi. Sai dai rahotanni sun tabbatar cewa shi Khosa baya office lokacin da wannan bomb din ya fashe. Yan sanda sun ce yanzu haka suna binciken wannan al'amari a matsayin harin yan kunar bakin wake. Sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya dauki alhakin aikata wannan aikar. Sai dai yan taliban sun sha kai kwatankwacin irin waɗannan harharan. To labaran sun zo muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji yau fa take ranar 1 ga watan Muharram wato a farkon shekara a kalendar Islama. Don haka musulmi a fadin duniya na kiyaye wannan rana da addu'o'i da sauran ayyukan ibada. Daga Lagos ga Babangida Jibrin.
Kamar dai kowace shekara walau ta miladiyya ko kuma ta musulunci jama'a da dama na gudanar da bukukuwa tare da addu'o'i na samun falalar wannan shekara. Kodayake lissafi yakan sha bamban a tsakanin al'umma musulman duniya wajen tabbatar da ranar 1 ga watan Al-Muharram baki ya zo daya a tsakanin al'umma musulman duniya musamman malamai na ganin cewa an girmama wannan rana ko watan na Al-Muharram bisa al'akari da tasirinsa a tsakanin al'umma musulunci na duniya. Kamar da Malam Muhammad Sani yake sheda mun
shi kaman wata na Muharram yana cikin watannin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata akan cewa watanni ne wanda suke tsarkaka. To kuma a cikin su akwai azumi da ake yi, a cikin su akwai ibadu da aka nuna a yi yanda hadisan suka bayyana. To kuma ga wasu fanni na musulunci kaman yanda muka san muna da su akwai ƴan Shi'a waɗanda suka yi amfani da shi wajen tuna lokutan da Sayyidina Hussein ya samu kansa cikin wani hali a Karbala da wasu abubuwa haka. In ka je wasu fannin kasashe na musulunci zaka ga ana biki ne sosai ake yi da yanke-yanke da wasu abubuwa.
To sai dai kuma a yayin da ake bayyana muhimmancin wannan rana a tarihin Islama a nan Najeriya inda ake da yawan al'umma musulmai amma kuma ake gudanar da harkokin gwamnati da na yau da kullum tare da watan miladiya ko nisara ya sa akasarin al'umma musulmai ba sa sanin shiga ko fitan sabon watan na Islama kamar da wani bincike da na gudanar akan wasu da ba sa so na ambaci sunan su kamar haka.
Ni ban sani ba gaskiya. Gaskiya ka ya kamata duk musulmi ya kokari ya rike wannan rana.
To ko ina falalar da ke tattare da wannan rana ko wata ga dai Malam Muhammad Sani.
Abin da ya kamata musulmi su yi shi ne su tsaya kamar yadda ake cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku. Ka zauna ka yi wa kanka hisabi waccan shekarun da ya wuce mai kai na addini, wannan shekarun kuma mai ka shirya ka yi. Lokaci ne da za ka yi tawali'u ka roƙi Allah gafara kuma ka yi tunanin me zai faru daga nan saboda baka sani ba watakila ba za ka ga ƙarshen wannan shekara ba.
Sai dai kuma domin nuna muhimmancin da wannan rana ke da shi a tsakanin al'umma musulmai, wasu jihohin arewacin Najeriya da ke da rinjayen musulmai na ba da hutun aiki ko gudanar da wasu bukukuwa tare da addu'o'i a masallatai da cibiyoyi da makarantu domin girmama wannan rana ko kuma wata na sabon shekarar musulunci.
Alil Mustafa sahat fatilka dawa'i Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah.
labarin murya Amurka daga Lagos a Nigeria. Launi darajar da bara'i
Allah la ilaha illa. To a gaida baban gida sai kuma batun rigingimun da suka biyo bayan gabatar da sunayen ministoci don tantancewa inda ake ta takaddama kan sunayen wasu mata daga Sokoto da Gombe. Bari mu fara daga Sokoto inda wakilinmu Murtala Faruk Sanye ke cewa
ba ma kamar bangaren jam'iyyar APC mai mulkin jihar wace kusan lamarin ya zo musu a bazata.
Sunana Abubakar Waro wanda an kai sani da suna Garba Mduka. A 75 fasan na mutanen Sokoto in ka duba irin abubuwan da suke fada Buhari ya yi musu ba daidai ba. Ya kamata ya dauko musu dan siyasa ko ko wanda an ka sani ga al'amari na siyasa ana su jihar Sokoto. Sai ya dauko musu furanno waya wadda ba a ko tunanin tana zama cikin jihar Sokoto. So daya ta taba zuwa a rayuwar a jihar Sokoto.
Amma baka ganin cewa wannan dubba hujja bane ganin cewa kamar wai ko kuna ganin bata zama a jihar ku?
Ni abin nake ce maka akwai irin Buhari gare mu Sokoto, akwai wanda ma sun kai Buhari aqida a jihar Sokoto. So me yasa ba zai dauko daga cikin su ba sai ya dauko mana mace wadda from nowhere ba wanda ya santa.
To a cikin daren jiya wasu mata a karkashin shugabancin shugabannin mata na jam'iyyar APC suka yi wani gangami na lumana domin nuna yadda suka ji akan lamarin.
Sunana Madam Abdullahi. Can dai da farko mun ji dadi na wannan gwamnatin na aiki da mata da yawa da za a yi aiki da mata. So amma kuma wannan da aka zaban muna munan dai jihar Sokoto. Mun yi tunanin cewa za a dauko matan da suka cancanta, mata daga cikin matan mu na Sokoto nan masu ilimi waɗanda suka wahala da jihar Sokoto, waɗanda suka yi kawo ci gaba. Sai gashi kuma mun ga an dauko wata can daban.
To amma baki ganin kamar wannan ba wani saba ma doka bane. Baki ganin kamar an lura ne da cancanta da kuma irin ilimi da kwazo da take da shi aka zabota.
Gaskiya idan yin haka gare mu gaskiya ba a yi mana adalci ba.
Aisha Abubakar dai ya ce ga tsohon ministan kudi kuma sardaunan Sokoto na yanzu Alhaji Abubakar Alhaji tana kuma aiki ne a matsayin babbar manaja a hukumar Pencom. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a yayin da Sokotawa ke kin wanda ake son a basu, su ko Gombawa na san nasu.
A yayin da aikin tantance jerin sunayen mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar dattawa a matsayin ministoci ke ci gaba da gudana a jihar Gombe kuwa dattawan jihar ne da kuma matasa suka bayyana goyon bayansu wa Hajiya Amina Ibrahim. Matasan sun yi jerin gwano don nuna goyon bayansu.
Mun tabbatar da goyon bayanmu, solidarity mu wa Amina
kamar yadda muka tabbatar ita ita jihar Gombe ne. Muna so mu ga a duniya muna goyon bayanta 100% kuma mun yi witnessin irin abubuwan da tazo ta yi a jihar Gombe da irin contribution da ta bayar. Mun zo mu ga ma wa iyayen kasa ne cewa mu muna goyon bayanta kuma muna yau godiya wa jaruman Muhammadu Buhari da ya debo mutane tsaftatattu irin Amina wanda za ta wakilci jihar Gombe a ministry.
Wannan dalili yasa muka fito muka yi tattaki daga stadium na mu nuna wa duniya cewa mu kishin Gombe muke, saboda haka duk abin da zai ciyar wa Gombe zai ciyar da Gombe gaba, muna gaban sa. Shine muka kawo wannan gida mai albarka, muka zo mu nuna mu bai'an mu da goyon bayan mu ga wannan gida mai martaba da isar mana da godiya da wannan mukami da aka ba wa yar mu yar Gombe. Assalamu alaikum.
Suko dattawan sun gudanar da taro ne a ɗakin gudanar da taro na Amina Ibrahim da farko dai ga Yarima Abdullahi Sarkin Bai.
Muna godiya ta musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, ya zaɓi mutane 'yan Najeriya a cikin wannan ƙwararrun 'yan Najeriya akwai 'yarmu Amina, ya sarkin Fulani marigayi Dr. Inuwa Muhammad.
To daga kuma gaida shi Abdul Wahab da Murtala Faruk Sanyinna daga Sokoto da Gombe kuma sai jihar Kaduna inda jam'iyyar PDP da APC ke takaddama game da alkiblar da aka sa gaba a jihar. Isa Lawal Ikara gare ka.
Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuma Malam Abdullahi Aliyu Babawo ne ya gaya wa manema labaru jim kadan bayan wani taro a garin Kaduna cewa PDP ba za ta rungume hannu tana gani ana yin abin da bai dace ga al'umar jihar ba.
Saboda mun rasa zabe, ba shine zamu zo na mu yi shiru ba. Gwamnan jihar Kaduna ya fito da wasu kudurori nashi wanda yake ba daidai yake da abin da talakan jihar Kaduna ke so ba. Na farko ya fara rushe-rushen nan a Zaria wanda yake yayi rantsuwa wanda duk ya shiga filin makaranta zai taba shi. Amma sai gashi cikin mamaki ya ba talakawa sati uku ya rusa su. Ya shigo Kaduna manyan mutane da ya kamata ya rusa tuntuni ya kasa kuma mun san nan ma ba zai iya ba saboda Allah adalci kenan. Na biyu yazo ya ce ba magana indigenization wato zama kai dan jihar Kaduna ne. Ya nuna cewa da inyamuri da bai rabe do wani wanda ya shigo Kaduna nan ya zama dan jihar Kaduna. Ba saboda wani kuduri nashi nan yana so ya zama shugaban kasa yazo yana takurawa talaka. Yanzu dan jihar Kaduna na neman dan sanda. To yanzu da shi da inyamuri da bai rabe duk zasu ta gwagwagwa wannan. Saboda haka wannan ba za mu yadda ba kuma dole mu kira mutane a tashi tsaye dan a yaki wannan abu.
Honorable Abdullahi Ali Jugunu shine shugaban wata kungiya ta nakasassun jam'iyyar PDP.
Canji rushe-rushe shine canji da kama jama'a tozo ta mutane da kuncin da ba su ke shine shine canji a kasar nan. Je ka bakantu na primary school, je ka baka tantu a kowanne ke a wuta hulba biya shi albashin shi ba. Shine ci gaba.
Wataƙila irin surutun da kuke ne yasa gwamnati tace ba za ta ce muku komai ba saboda kuna fama da takeici na irin kayan da kuka sha ne.
Wallahi ba wani takeici da damuwa a cikin wannan abu. Ni dan kasuwa ne, ni dan siyasa na san gobe ran su cire ba, gobe kuma zan ci. Shi da wataƙila ba dan siyasa bane ya shigo ne ya ce gajiyan wani. Wallahi idan ba da Ayyub Buhari ba, Ayyub bai so mulkin kasar nan ba. Ai an san wa Ayyub.
Sai dai fa duk da waɗannan ƙorafe-ƙorafe, mai magana da yawun gwamna Nasiru Rufa'in jihar Kaduna Mr. Samuel Alwan ya ce ba za su tsaya caccan baki da jam'iyyar PDP ba.
Waɗannan ƴan PDP dole ka tausaya musu. Idan ka gan halin da suka iske kansu a yanzu, mutum ne fa yana fa mulki sai inda yayi da dukiyar jama'a na shekaru kusan 16 aka wayi gari. Allah cikin hikimarsa mutane suka jajirce suka raba su da wannan zalunci wanda suke wa al'umma. To ka gan dole su fito suna irin wayannan maganganu.
Wannan dai kusan shine na farko da shugabannin jam'iyyar PDP suka fito a hukumance baro-baro tun bayan zabe a jihar Kaduna suna kalubalantar salon gwamnatin jihar ta Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida dan mutan Ikara, to yayin da ake rafka ko tafka ta kaddama a jihar Kaduna, su kuwa makwabtan Kaduna wato mutanen jihar Filato, maganar zaman lafiya suka sa gaba. Zainab Babaji, gare ki.
A ci gaba da neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke gaba da juna a jihar Filato, kwamitin da majalisar dokokin jihar Filato ta kafa don gano musabbabin rikicin da bada shawarwari kan matakan da za a dauka a karo na farko ya hado kan dukkanin sarakunan gargajiya da ke kananan hukumomin barikin ladi da wasu bangaren mangu da jami'an tsaro. A zaman tattaunawan da suka yi, dukkanin al'ummomin sun bayyana rashin jin daɗin su da tashi-tashin hankulan da ke kai ga rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi. Da Edward Gangbot shine dagon re na barkin ladi.
Taro kamar haka yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Domin wannan zai magana daga haka ne za a zo a samu menene kan abun hada zuwa gyara. A gaskiya ba wanda ya kima zona lafiya ko mu zona tare da Fulani kamar yanda muke tunda. A yanzu haka ina da shekaru 61 da wani abu. Na rayu na samu Fulani tare da iyayenmu. Wurin su Fulani ba kodin su aka yi ba, musamman kaman daga Forum da Fan su da karan kansu ne suka tafi. Amma yanzu in komai ya yi shuru ba wani dama za a koma duk wurin da ake. Mu da mu zauna mu kadai ne, ai Allah bai kuskure ya bar mu tare ba.
Shi ma Umaru Baba Ardan Langai daga karamar hukumar Mangu ya bayyana cewa barin kowa ya koma wurinsa na asali zai taimaka wajen samun zaman lafiya.
Don akwai mutanen barikin ladi na yankin Fan da mutane na Forum District wanda zaunannu ne da dadewa amma an kore su, ba sa wajen inda dama suke da zama. To wannan ya kawo damuwa da yawa. Waɗansu suna district namu na Langai, waɗansu kuma suna kasan Bauchi. To har yanzu akwai saura dai wanda suke zuwa kaman Zakuka suna noma a wajen amma an hana su koma a wajen.
Mr. Charles Mato shine sunfem wato basarakin gargajiya na yankin Femawa a karamar hukumar Mangu.
Mu sanar muna son zaman lafiya, za mu koma mu ga ma al'umma don Allah a yi zaman lafiya.
Kwamandan rundunar tabbatar da tsaro a jihar Filato Brigadier General MH Madaki ya hori al'ummomin ne da su rika faɗan gaskiya don yi wa kansu adalci.
The STF or the Operation Safeguard cannot use weapons alone to force peace on Filato people unless if you are ready to accept what is called peace.
Yace rundunar tsaro ta STF ba za ta yi amfani da ƙarfi wajen kawo zaman lafiya ba, sai dai in ku jama'a kun rungumi zaman lafiyar da kanku. Shi ko shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi yace kamata yayi gwamnatin tarayya ta karo jami'an tsaro kamar yadda ta yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Dole mu sa mutane na wa'annan kauyukoki su zauna da shugabanninsu da sarakunansu
su bada hakuri ma juna.
Wannan dai shine karo na farko da kwamitin ya tattaro kan dukkan masu fada a jikan zaman lafiya a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Da Zainab, yanzu kuma bari in koma gefe guda Ladan Ibrahim Ayawa ya ci gaba da gabatar mana da shiri na gaba.
Ma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya kici bisne da wata yar jihar Lagos a Nigeria. Kuma bari mu bari ta faɗa mana sunanta da kanta.
Eh, Titilayo.
To Titilayo tun yaushe kika zo America ne?
Shekara 12.
Aikin me yake yi?
Ina aikin nurse.
Aikin da yake yi kenan tun a Nigeria ko ko nan kika?
A'a, journalist nake a Nigeria.
Wace jarida yake? Wace jarida? Ko wani gidan
talabijin? Daily Times. Daily Times.
Daga nan kika bari kika zo na America?
Eh.
To Titilayo da mijinta ta zo ko ita kadai ta zo?
Ni da na zo.
To me yasa kika ba aikin jarida kuma kike koma aikin nurse?
Ina neman kudi ne to. Ban samu aikin jarida nan na je interview ba bani ba. Shine bazan zo memakon na zo na akan nan sai na samu aikin nurse ina yi tukuna.
To zan kin samu aikin jarida zaki koma kenan?
Eh zan koma.
To shekara nawa kika yi kina aikin nurse din?
Shekara ya kai shekara 7.
Kin yi karatun shi ne ko kuwa?
Eh, na yi karatun shi.
A nan kika yi karatun koko daga Najeriya shi ma kika yi shi?
A nan na yi.
To ya aikin nurse yake a nan? In kika kwatanta da wanda ake yi a gida Najeriya?
A'a, ya ba dare ce. A nan ana samun kudi, ka yi aiki za a biya ka. Ba za a koyin ɗinka kudin aikinka ba. Nan ana biya, kana samun kudin, kana samun enough hours.
Gida ba a biya? Gida Najeriya ba a biya?
Ba, ai ka san a gida. Ba a biya kudin wata sai kuma wata uku, wata hudu suna dinga biya kadan-kadan ba za a biya duka tare ba.
To kina jin
abin da ya faru a Najeriya da ni kenan shi yasa na jo nan wurin ba na samun kudin wata na a lokaci.
Wato kina jin dadin zaman aikin da yake nan kenan?
Eh, ina jin dadin shi.
To in wani ya ce zai zo kin ba shawara ya zo ya irin wannan aikin?
Eh, zan gaya mashi irin wannan aikin. Irin wannan aiki ana saurin samun shi. Ba za ka daidai a gida ba ka ce kana neman aiki. Daga kawai ka yi ka je makaranta za ka samu aiki. Kuma za ka da kwanciyar hankali a ciki.
Ba yajin aiki nan?
Ba yajin aiki a aikin nurse. A aikin nurse a nan wajen. Amma wani aiki ne kamar aikin gwamnati ko aiki a banki, wannan ba za ka samu da wuri ba sai ka dan yi wahala.
To
aikin nurse nan da nan ake samun aikin.
To aikin ga da yake shin kullun kike yin shi ne shi kadai kike yi ko akwai wani aiki da yake hadawa da shi?
Shi kadai nake yi kuma kullun nake.
Kuma kina jin dadin aikin da yake yi?
Ina sai.
To ina maganar mai gida?
Mai gida na ya rasu.
A ina, a nan ko a Najeriya?
A Najeriya.
To ba za ki sake wani mai gida ba kenan?
Ban samu wanda nake so ba tukuna kuma ba dole ba.
To kikan je gida ko Najeriya tun daga lokacin da kika zo?
Eh, nikan je gida. Ina da abin yi nikan je gida. So biyu a shekara wani lokaci kuma so da.
To yanzu in wani ya ce miki zai zo na America ya yi wannan aiki, wani shawara za ki bashi?
Zan bashi ya ci gaba, ya je ya samu wannan aikin. Zai samu aiki da wuri, ba zai zo na yana neman aiki ba.
To ni gashi aikin jarida nake yi, ashe in na ce in aje in kama aikin in gwazo makin yadda yin haka na?
Na yadda.
Kina gani?
Za ka samu plenty of hours, sai dai in ba ka son ka yi aikin.
Hours kamar yaya?
Lokaci aiki don a wurin su waje ba za a baka up to 40 hours ba, amma a aikin nan za ka samu amma 500 hours in tana son ka yi.
To amma sun ce kuma rayuwa a nan America akwai tsada, amma ke kuma na kaman kina jin dadin rayuwa a nan America?
Ni ina jin dadi fa.
Ashe ba za ki koma Najeriya ba kenan?
Ina zuwa Najeriya, ina zuwa, muna magana mu da yan Najeriya kuma ina zuwa gida.
A nace ba za ki koma ki zauna Najeriya ba yanzu kuma kenan?
A'a, ba zan koma ba.
To mun gode kwarai Titilayo. Akwai abin da kike son ki ga wanda suke sauraron ki a gida su ji wanda kila ban tambaye ki ba?
Mama, an gida ba abin da nake son
fa. Wanda suke gida Najeriya?
Ba abin da nake.
To mun gode kwarai
Titilayo. Mun ma na gode alamfana.
To amma dun ba kwatta mu Titilayo Alonje, yar jihar Lagos a Najeriya. Da injiniyan da ya sa muna shirin a faifai wato Carl Getacho. Naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
Regada
riga inji fulani riga babu fusashe riga babu fusashe.
To a gaida Ladan da Hajiya Titi Layo, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Bari mu fara da sakon Isa Mai Kati Gashuwa wanda yace salamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na taimaka musulmin duniya murna shiga sabuwar shekarar musulunci ta hijira 1437. Muna addu'ar Allah ya sada mu da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara, ya raba mu da dukkan sharrin da ke cikin ta, amin. Shi ma Usman Shitu Mahuta cewa ina taya al'ummar musulmi a fadin duniya murna shiga sabuwar shekarar musulunci ta hijira 1437. Da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan shekarar. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya, amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na tofa albarkacin baki na dangane da tantancewar da ƴan majalisar dattawan Najeriya ke yi wa sababbin ministoci da mai girma shugaban kasar Najeriya ya mika musu. Tabbas ya kamata su yi karatun ta natsu wajen zaba mana waɗanda za su cire mana kitse a wuta. Sako daga Prince Yau Adamu Balkaciwa, ɗalibi a makarantar kwalejin ilimi da ke garin Azare a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku isar mana da sakon fatan alheri ga sabbin ministocin gwamnatin talakawa da yanzu aka tantance su. Allah ya ba su sa'a da nasarar kawo canji a Najeriya, amin. Sako daga Alhajin Alin Sarkin Yaƙin Bauchi da Muhammad Manaja Bauchi. Sai kuma sakon Muhammad Ibrahim Maci na jihar Yobe wanda ya ce ya Allah ka kawo mana da umman zaman lafiya mai dorewa a yankin arewa maso gabacin Najeriya, amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na jajantawa daukacin al'ummar Ajilari dake Maiduguri bisa harin kuna barkin waken da ya faru jiya Talata. Allah ya kare aukuwar wannan hari, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam, shugaban matasan Dambam. Sai kuma sakon hadin gwiwa daga Balyamin Rabi'u Kuringafa da Garba na Halikamba wanda suka ce don Allah VOA Hausa ku gaya wa hukumomin Saudiya da jami'an aikin hajji na Najeriya da ya kamata su gaggauta nemo mahajjantan da suka bata domin su sanar da iyalansu halin da suke ciki, saboda har yanzu akwai alhazanda ba a gagawarsu ba kuma ba a gansu ba. Da ƙarshe sai sakon Lawal Sani na Kawu Daura wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka. Mu dai muna Allah wade da harin kunar ruƙin waken da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka kai a unguwar Ajilari da ke cikin jihar Maiduguri. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya, amin. Sannan ku kuma ƴan Boko Haram masu kashe bayan Allah, ku sani cewa kuma ba za ku dawo mu a nan duniyar ba.
To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Lauyan da ke tsayawa iyalan marigayin tsohon shugaban kasar Burkina Faso Thomas Sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987. Lauyan ya ce an halbi Thomas Sankara ne a ƙafafu har sau goma, abin da ya yi dalilin mutuwarsa kenan shi da wasu mutane goma da aka kashe su tare. Tun dadewa ne dai iyalan tsohon shugaban kasar suka bayyana rashin gamsuwarsu da yadda aka kashe shi. Amma sau tari suka kokarin ganin an gudanar da bincike kan wannan batu sai shugaba Kamfori ya tabbatar hakan bai cimma nasara ba. Jami'an tsaron Amurka da na Rasha yanzu haka suna gudanar da tattaunawa yau din nan ta hoton bidiyo, kuma suna magana ne akan hanyoyin kare tawagarsu da ke aiki a Siriya. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Talata cewa ana samun cigaba mai ma'ana a wannan tattaunawar, kuma yana fatan a cin matsaya daga ƙarshe.
To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su ke gabatarwa. Kafin in sallama da ku, muna mika ta'aziyyar mu ga Muhammad Yarima saboda rasuwar matarsa Aisha Haruna Fautagi wadda ta rasu cikin makon da ya gabata. Allah ya rahmshe ta ya ta'azantar da iyalinta. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da shi wanda ya haɗa mana sautin Kelvin da injiniyan mu da shi kuma Dan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma a dakace mu a shirinmu na gaba.